tashar Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masura assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Abdul Aziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 4 ga watan Satumba na shekarar 2020
bayan samun bayani na musamman akan su waɗannan ƴan ta'adda aka tura jiragen sukan angulu da kuma na yaki wanda suka yi barin wuta akan waɗannan ƴan ta'adda kuma suka kashe da dama da
yanzu kuma za a ji ƙarin haske kan harin da rundunar sojan Najeriya suka kaiwa ƴan ta'adda a Kaduna
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran Sabiya da Kosovo sun amince su gyara dangantakar tattalin arziki a tsakanin su biyo bayan shiga tsakanin da Amurka ta yi wanda ya hada da Sabiyar amincewa ta maida ofishin jakadancin ta birnin Kudus Isra'ila kuma ta amince da Kosovo a matsayin kasa a hukumance Shugaba Donald Trump ne ya sanar da hakan a yau Juma'a bayan ya gana da Prime Minister Kosovo Abdullah Hoti da shugaban Sabiya Alexander Vučić a fadar White House Bayan haka, Shugaba Trump ya faɗa a wata sanarwa cewa don maida hankali akan samar da ayyuka da haɓaka tattalin arziki. Ƙasashen biyu sun cimma yarjejeniya akan haɗin gwiwar tattalin arziki game da batutuwa da yawa. Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jami'an siyasa da kuma kungiyoyin al'umma ciki har da kungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar 5 ga watan Yuni lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Keita yin murabus daga makamansa Wani mai magana da yawun kwamitin sojojin ya ce tattaunawar da za a yi a ranakun Asabar da Lahadi za a yi su ne da nufin tsara yadda za a gudanar da gwamnatin ta riko. Tawagar kungiyar kasashen ECOWAS mai mambobi 15 ta yi watsi da shirin sojojin da suka yi juyin mulki na jagorantar kasar tsawon shekaru 3. Kungiyar kasashen ta buƙaci a gudanar da zaɓe a kuma komawa gwamnatin farar hula ba tare da ɓata lokaci ba cikin shekara guda. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Iran akan kada ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren dan wasan kokowa wanda hukumomi suka ce ya kashe wani mutum a lokacin da aka yi zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kasar a shekarar 2018. Hukumomin shari'a na Iran sun ce an yanke wa Navid Afkari dan shekaru 27 da haihuwa hukuncin kisa ne saboda mutuwar Hassan Turkman, wani ma'aikacin kamfanin samar da ruwa a kudancin birnin Shiraz, biyo bayan zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da aka yi a kasar akan kalubalen tattalin arziki da kasar ta fuskanta. Wata kotun lardi a Shiraz ita ce ta yanke wa Afkari hukuncin kisan, yayin da ta kuma yanke wa kaninsa Vahid Afkari hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru 57. Shi kuma ɗayan kanin nasa Habib Afkari aka yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 27. Dukansu ukun masu aikin gine-gine ne. Hukuncin da aka yanke a watan Yuli, wanda aka fidda rahotonsa a watan Agustan da ya shige, ya janyo suka a Iran da kuma ƙasashen duniya. A karon farko mutum ɗaya ya mutu a ƙasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu, a cewar jami'an kiwon lafiyar ƙasar. Yanzu gaba ɗaya adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya kai 23. Idan aka kwatanta da Amurka, Amurka na ci gaba da kasancewa kan gaba ta ɓangaren mace-mace sakamakon cutar COVID-19, inda mutane fiye da 186,000 suka mutu, wasu fiye da miliyan 6.1 kuma suka kamu da cutar. Kasar Brazil ce ke bin bayan Amurka da sama da mutum miliyan 4 da suka kamu da cutar, wasu fiye da 124,000 kuma suka mutu. Daga nan sai India da ke bin bayan Brazil, ita kuma tana da kusan mutum miliyan 4 da suka kamu da cutar, wasu mutane su 68,000 kuma suka mutu. An kwantar da Silvio Berlusconi tsohon Prime Minister Italia a asibiti saboda COVID-19. Likitoci sun ce Berlusconi dan shekaru 85 da haihuwa ya kamu da cutar pneumonia da ke shafar numfashin bil'adama a matakin farko-farko. A wata sanarwa, jam'iyyarsa ta Forza a Italia ta ce baya cikin mawuyacin hali. Budurwarsa 'yan majalisa Marta Fascina ita ma ta kamu da cutar ta COVID-19.
Be away.
Labaran nuna kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga babu rahotanni kuma zamu fara ne daga jihar Kaduna dake Najeriya inda headquarters tsaron Najeriya ta yi karin haske kan barin wuta da jiragen yakin kasar suka yi kwana biyu suna yi akan wasu ƴan bindiga a wasu dazuka biyu na jihar Kaduna. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina.
Headquarters tsaron Najeriya ta ce jiragen yakin kasar sun kai farmakin ne a wasu dazuka biyu dake jihar Kaduna. Da nufin kawo ƙarshen aika-aikar ƴan bindiga daɗi da ma matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya ya yi min ƙarin bayani.
Wato abin da ya faru shine wato rundunar sojan sama a ƙarƙashin Operation Thunder Strike suna suka kai wannan farmaki a dazukan Kuduru da kuma Kuyambana na jihar Kaduna. Wato wannan abu ya faru ne a ranar da shekaran jiya da kuma jiya kenan, bayan samun bayanai na musamman akan su waɗannan ƴan ta'adda da kuma shanun da suka sata a wurare daban-daban. Aka tura jiragen wato soka angulu da kuma na yaki wanda suka yi barin wuta akan waɗannan ƴan ta'adda kuma suka kashe da dama daga cikin su. Kuma kamar yadda muka taba shaida a baya shine wannan abu ne wanda za a ci gaba da yi a koda yaushe. Yanzu aka kuma iya tunawa wato shekaran jiya din su ma sojojin Operation Thunder Strike wato na ƙasa sun kashe guda hudu daga cikin waɗannan ƴan masu garkuwa da mutane a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Wani abu ne wanda za a ci gaba da yi kamar yadda shi da maka kuma in Allah da za a samu nasara a kai.
A bangaren ta jihar Kaduna na kara tabbatar wa jama'ar jihar cewa na haɗin gwiwa da sojojin domin kawo ƙarshen aika-aikar ƴan bindiga da ma matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. Kamar yadda kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar ta Kaduna Samuel Arwan ke shaida min.
Wani abin ya faranta mana rai, an dade ana wannan aikin kuma ana nan ana ta wannan aikin. Mu dai abin da muke so jira da muke ga jama'a shine a shirba taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayanai. Har wa yau kuma wannan kalubalen da muke fuskanta na tsaro ba abu ne wanda yake da nasaba da addini ko kabila ko siyasa kamar inda wasu suke ta kokarin nuna ba. A'a, wannan matsala ce wanda kuma ya zama wajibi al'umma baki daya a tashi ka'in da na'in domin a fuskanci wannan kalubalen. Muna godiya domin wannan abin ya faranta mana rai kuma wannan aikin da aka yi ba wai kifaɗe kwalaɗe kawai aka yi ba, ana nan ana zafafa wannan aikin ta sojan ƙasa da ƴan sanda da kuma su sojan sama da kuma ƴan sandan ciki.
Yanzu misali kamar ku a gwamnatance kuna da ƙwarin gwiwar cewar wannan fafatawa da sojoji suke a jihar ku kwalliya ka ebe kuɗin sabulu?
Ƙwarai, muna da ƙwarin gwiwa da cewa insha Allah za mu kai labu.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan ruwan wuta da dakarun sama da kuma na ƙasa ke wa ƴan ta'addan a dazuka daban-daban da ke cikin jihar ta Kaduna. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina kaina daga Kaduna, Nigeria, kuma sai mu leƙa Amurka inda na tattauna da wata matashiya ƴar jamhuriyar Niger, Dr. Faji Maina, da ta karanci fannin kimiyyar sammai wadda ta soma aiki a cibiyar nazarin sararin sama ta Amurka, wato NASA, a farkon wannan watan nan na Satumba. Wannan shine karon farko da wani ɗan Niger ke shiga sahun ƙwararrun jami'an na NASA. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Na ji daɗi sosai da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya yi kira na don saboda ya yi murna sosai saboda iyar Niger ce yau aka ce tana cikin babban kamfani na kimiyya a nan birnin Amurka. An san sosai da iyan yaran Niger, musamman ma mata na Niger ba su karatu mai sauko kuma ba su kaiwa irin wannan matsayin. Kenan da shugaban ƙasa ya kira don saboda ya gwada ma kuma matan Niger da suna iya tsayawa gaba, suna iya yin karatu masu tsawo, suna iya yin shawa kimiyya. Wannan kira na shugaban ƙasa ya sa ni ma ya bani ƙoƙarin da ƙarfin kuma ya kamata in yi. In taimaka ma ƙasata, in taimaka ma matan ƙasata sa su ci gaba su masu samu shi karatu mai tsawo don saboda da kimiyya ce ya kamfi muta ga ƙasarmu Niger.
To a yanzu haka wacce gwagwarmaya kike yi ga ƴan'uwanki mata zancewa wanda su ma suna so su ɗauki wannan sahu irin naki domin taimaka ma mata matasa a jamhuriyar Nijar kuma zancewa Afirka baki ɗaya?
ina so in ci mama ta musamman mama ta ne shin su je su kasu ce ma kansu ba su iya yin karatun kimiyya ko masu tsohon karatu su mai da hankali wajen karatun su su ma suna iya zama manyan mutane kamar maza kuma muna buƙatar su don saboda ɗaya kamar kan biyu mutanen Nijar mace ce kenan ya kamata kowa ma da mata da maza duka su tashi su yi aiki don saboda mu ci gaba da samu. Akwai aiki ayyuka da nake yi tare da mutane da suke Amurka kuma da suke Nijar don saboda mu taimaka ma Nijar musamman ma wajen karatun da nake yi na ruwa don saboda karatun na ruwa ne nake yi ne samun gane ruwa kuma a gane kakarunmu da su kasance a gaba. Idan muna aiki tare da duka 'yan Nijar da 'yan Nijar kuma da 'yan nan ga Amurka.
Yanzu wane kira gare ki zuwa ga matasan Nijar?
Matasan Nijar ina so in kwatanta musu da muna buƙatar Nijar da cika bani shi yana muna buƙatar kimiyya a Nijar muna buƙatar samu kowa ma ya tashi ya zama karatu don daga abin da suke kenan da duk zuwa ta matasan Nijar su mai da hankali wajen karatun su ba da ƙoƙari kuma su taimaka kansu su ma suna iya zama manyan mutane su ma suna iya ƙara shansu a duka duniya da suka zo daga Nijar kenan mai da hankali wajen karatu da masu matasa.
Yin sa ana cikin shirye-shiryen harkar zaɓe kuma mata an ce za a ba su kashi 25. Wane kira gare ki ga shugabanninmu a san cewa wannan kota da za a ce an ba maza an amince da shi?
Ya kamata mu samu mata din saboda mata da yau ba yau ba mata an maida su daga baya mata ba su da magana ba su samu su yi magana kuma abin da ya sa mata ba su ci gaba su karatu ba su ci gaba su shirya cikin cikin zaɓe da kuma da komisi don saboda mace yanzu ko tana so ta yi ba ta zama wata mace wacce take wajen kenan shi ma kansa sai ya sa ta ce ba ta iya ba. Ya kamata mu samu kota don saboda mu samu matan da za su ci koda ma sauran mata na raya musamman ma yara ki akwai matan da suka kai ya kamata a kasu wanshi su ma su samu su koda abin da suke iyawa sai su sa yaran ba suka tashi sai su ce su ma suna su zama irin wasu mata.
To kun ji Dr. Faji Zuna Hassan Mamudu Maina kenan a hiranmu da ita game da kokarin da take yi domin raya tutar matasa mata 'yan Afirka a duniya. Yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoto na musamman.
Wannan ƙaruwan da kuke ji da yi a birnin Marwa ne bada magatin jihar Arewa mai nisa aka samu ambaliyar ruwan sama sanadiyar ruwan da aka yi kamar da bacin ƙwarya wanda ta rusa wata babban gada gida biyu wanda ta hada birnin Marwa zuwa garin Kusiri har ma tsallakawa ƙasar jamhuriyar Chadi sannan kuma tana shigar da makudan kudade ga ƙasar kamar da ƙasar ta Chadi. Wannan ne yasa na hira da wani babban ɗan kasuwa malam ya wanda yake gudanar da harkokinsa tsakanin kasashen guda biyu.
To a halin yanzu Mama Algarba wato abunda yake faruwa wato a jihar Marwa anan arewaci arewa mai nisa kasar Kamaru kasan tun kwana biyu uku da ya wuce wato an yi wani babbar ruwa wato ruwan da ya janyo sanadiyan asaran wato gonaki da kuma gidaje da kuma dabbobi da dama. To wannan shine ya kawo sanadiyan karyewar gadar da ta tashi wato daga Marwa zuwa Mura kenan kuma wannan hanyar ita ce har zuwa Kusiri wato daga Marwa zuwa Kusiri kilomita 260 ne kuma tsawon wannan kilomita 260 din nan babu kwalta ko ta kilomita 3 babu ita babu kwalta wato cikin daji ne za ku rinka bi motoci na kafewa manyan motoci suna faruwa kuma gaskiya har yanzu gwamnati ba abun da ta yi akai babu abun da ta yi akai sai dan aikin da take gudanarwa tsakanin Marwa zuwa Mura wanda shi ma shekara biyu har yanzu bai taka kara ya karya ba. Bayan haka wannan gadar kamin ruwan nan ya kada wannan gadar wato mama Algarba idan kuka hau idan ka zo ka hau kan wannan gadar da mota za ka ji gadar nan tana rawa saboda tsaban tsufan da ta yi tun zamanin tura mulkin mallaka tun zamanin mulkin Awijo samu lokacin da aka samu yancin kai to wannan zamanin aka yi wannan gadar in kuka hau kan gadar nan za ka ji gadar tana rawa. Bayan haka wannan gadar wato tana da ramuka da yawa in ka hau kan wannan gadar ko da mashin ne sai dai ka yi ta kauce ma ramuka haka kuma ko da mota ne kai ta kauce maramuka haka wannan gadar take take dawon shekara da shekaru kuma gwamnati ta sani gwamna ya sani duk wani babba da yake wato a Marwa ya sani ba wanda bai san abin da yake faruwa a ainihin wannan gadar ba ainihin abin da yake faruwa wato ba ma gada kare ba mama algarba kasan Marwa gaba daya jahar Marwa gaba daya bata da hanya cikin Marwa birnin Marwa in banda kura da birgi da yashi babu abun da yake a cikin Marwa kulta gata kulta mai kyau babu ita a cikin Marwa gadoji gaba daya sun lalace kuma gwamnati ta sani gwamnoni sun sani cewa gabanin yan majalisu wanda suke jagorori a jahar Marwa duka sun sani ka gane ba duka sun sani tun daga Marwa abun da ta tafi har kusuri babu hanyar ruwa ko ina a lalace kai azai a ce gada ba za ta fadi ba kai azai a ce mutane ba za su yi asara ba ka gane ba gada taya zai a ce gada tana da ramuka akan gada idan aka yi ruwa zaka ga ruwa ya zauna saboda gadan tana da rami aka yi ruwa dole ruwa ya zauna to kaga dole kuma ruwa yayi kasa kaga dole gada ta cigaba da rubewa taya zai ko ga gada karafuna a kakkare karafunan da aka suka kakkare gada gefe da gefe ga gansu a kakkare kuma haka mutane suke bi to kaga gaskiya karewa wannan gada ya janyo ma gwamnati asara kwarai da gaske da sauran al'umman Marwa da kusurin duba ga cewar wannan hanya ce doguwar hanya ce mai saka kuɗi masu dindin yawa motoci dan suka tashi daga Duwala daga birnin Duwala zuwa Kusiri har zuwa Jemena wannan hanya ce haka zalika idan suka taso daga Mobi Garwa wanda kayan cadi to in ba su shiga ta ainihin ta yaguwa ba in ba su shiga ta yaguwa ba to gaskiya ta tuburo ba to gaskiya ta yaguwa in ba su shiga ta yaguwa ba to gaskiya za su bi hanya Kusiri to gaskiya kaga karewa wannan gada ya kawo sanadiyar yanke al'umma cewar nan mura ko mutane hanyar kusir ba za su shiga Marwa ba nan ma ba za su fita ba to gaskiya muna ba gwamnati shawara ya kamata ta mai da hankali ta yi kokari ta gyara kuma duka wanda suka lalace suka rube ma gwamnati ta yi kokari ta gyara su yanda ya kamata
haka zalika su ne bata kare ba a birnin Bamindan kasar Kamaru wannan harbaran da kuke ji dai na karin bindigogi yayin da masu tada kayar bayani da kuma dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suke bude wuta a tsakanin su da tsakar rana a birnin na Baminda anda suka kashe dakarun tsaro na kasar Kamaru guda daya kuma suka tarwasa al'umma wadanda suke hada-hadan su ga kadan daga cikin abinda al'umman suka labarta mini
abin da yake cikin birnin Baminda nan na mu ma abin ya daure mana kai domin wasu sun cewa minista ya zo wasu da amma a tun asalin zaka san da akwai kiyaye yanzu tsakanin babban shi da mutumin English to zaka iya ganin ma da an harbi dan sanda daya to sojoji suka zo su ɗan kasuwan da ba su a ciki ga irin wahalar kashin da aka ba su an kama su ana ta dukan su ana ta bata musu kaya da shauran su to wannan ci gaba ne da wannan kiyaye
to me kake ganin zai iya kawo zaman lafiya yanzu a wannan kasa na North a sashin Northwest da Southwest nan gaba ɗayan ta
to zaman lafiya shi an zauna a table an yi magana don me da akwai abin da ya baci tun nan mutum ba English yana cewa an cuce shi ba amma zuwa ma a zauna ma bare a ji irin cutan da aka yi mishi sunna ne mu da sun hadu akan sun zama kasa daya ana kiran wannan kasa Republic of Federal Republic of Cameroon to wannan aka zo suka yi abin nan aka san sanje shi aka je United din ma ba a tsaya ba gashi yau wai ana yau an koma Republic of Cameroon Republic of Cameroon nan din kan the wancan Southern Cameroon da ya hadu da wannan a cikin federal din kan ya bata kenan to suna neman su dawo su fadfadar da shi a gani na kenan
to yanzu a ganin ka babu yanda za a yi a ce an samu zaman lafiya sai dai an zauna wannan table an yi magana shin kana ganin gwamnatin Kamaru za ta yadda ta je ta zauna a yi wannan magana inda ita
dole ne a zauna inda in tana son zaman lafiya don wa'annan kan ba za su iya daina abin da suke nan illa sun samu wannan suna nan dai kamar mutane suka bata to suna neman su fafada su raya kansu
eh to
hanyar mafita game da zawabi yadda wannan abin zai su waɗannan mutane masu gwamnatinsu na Amazonia sun yi maganar cewa su dai fa abin da ya kamata a yi maganar Swiss shi ne suke ganin a je a zauna da gwamnatin Kamaru a je a tattauna a Swiss kuma da taimakon America da United Nations wato Majalisar Dinkin Duniya da waɗannan mutanen su suke kokari za a je a zauna a can in ba wannan zaman za a yi a tattauna ba to so za su nuna wa mutane cewa babu wata hanyar da zai kawo zaman lafiya in ba wannan hanyar da za a je a zauna a tattauna to kuma gwamnatin Kamaru ba mu san cewa ko za ta iya yadda da wannan tattaunawa in ba ko kuma a'a
Na'am abin da ke faruwa shine an waye gari ranar talata waɗannan ƴan kungiyan ƴan ta'adda na Aware na Amazonia shine suka kai hari suka kashe dan sanda waya daya a can sashi city ke mi zuwa small man con to wannan abin ya faru da kashe wannan abin shine abin ya bata wa ƴan sanda rai su kuma ƴan ta'addanan daga sun zo sun yi harbi su suka ci nasara shi su gudu su koma bin su dadi shine aka shafe awa biyar tun daga karfe 1 har zuwa karfe 5 ya zama na cewa sojojin na harbi suke yi karen bindiga iri kawai muke ji yake tashi haka zalika mutane na nan waɗanda suka makale a cikin kasuwa da ire-iren su su ma dai hakan nan kowa a kwakwance ya kasance yanzu mu muna zaune a cikin anguwan musulmi anguwan hausawa sai zaman nan ne anguwan da kawai mutane suke ganin cewa za su samu makara domin a nan ne ba a harbi ba a komai tun da dama musulmai sun nuna ba ruwansu da tashin hankali yanzu an nan suka yi ta shigowa ta nan suna neman hanyar da ire-irensu za su tafi waɗansu ma a nan anguwa suka samu suka roƙi gidan wasu musulmai aka ba su waje suka kwana domin anguwan da suke ba za su iya tafiya ba dalilin da ya sa ƴan sandu duka suna hanya kuma duk abin da suka gani mai kafa biyu zai yawo ko kuma mota she su harbi suke yi su kona kuma mai babu to abin ya ba mutane tsoro da yawa sosai yanda ake to jiya haka zalika ranar Laraba an tashi gari ya waye ana kokarin a samu a tafi kasuwa bayan an isa kasuwa an fara kasuwanci yanda aka saba ƴan sannan kuma suka zo suka fara harbi haka ya saka mutane suka kuma guda suka dawo gida gashi yau haka zalika safiyan yau Alhamis an kuma tashi an tafi kasuwa an bude kasuwanni za a ci gaba da kasuwanci sun zo na ba gaira ba dalili sun fara harbi kuma wannan harbi a fakaice dai suna kokari ne su hana wani al'amarin da zai iya gudana a cikin wannan gari domin ba za su iya fitowa tsarara a ce kada gari ya bude ba kada a yi aiki kada a zo kasuwa amma saboda tsoron da ke cikin zukatan mutane daga an ji harbi kowa zai kama hanya ya gudu a yanzu haka magana da nake yi mutane akan gudu suke yi sun rasa ta ina za su yi masu sama na ƙasa masu ƙasa na ƙasa duka
mama Aul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
yanzu kuma ga shiri na gaba
wasanni a takaice
kasar jamhuriyar Kamaru hukumar kwallon kafa ta kasar suna neman anda za su yi da nisu sama gudanar da gasar La Liga na kasar tun shekarar da ta gabata ne dai aka dakatar da gasar domin wasu matsaloli da suka kunno kai sai kuma a wannan shekarar cutar coronavirus ita kuma ta zo ta lalata al'amuran na gasar ko Sulemani ya yi mini ƙarin hasi an da ya ce dole ne dai a fara gudanar da gasar domin lokaci yana ƙurewa.
Har yanzu dai ba fara ba an samu jinkiri game da wannan cuta na COVID-19 wanda ya kawo abu ya koma baya shi league da za buga na 2020 zuwa 2021 ana kammalawa kasan har yanzu a kasan Kamaru gwamnati ba ta saki waɗansu abubuwa ba don a samu a soma buga wannan wasan amma game da shi ministan kula da lafiya da shi shugaban kungiyar kollon kafa na kasan Kamaru Saidu Bumbunjoya sun hadu sun yi magana da shi kuma Alim Konate wanda yake wanda shine shugaban lik na kasan Kamaru sun yi magana nan da lokaci kadan dai in Allah ya yarda za fara buga lik na kasan Kamaru kasan kuma shekaran can ba gama ba aka tsayar wanda suka fito na farko shine PW da Bamenda da Koton na Garwa da kuma Kolom na Samelma su ne za su walkici Kamaru a shigugulan wasan kwallon kafa na zakaru da kuma na kaf wanda za buga zuwa nan November kaman PW da Bamenda ne za ta wakilci Kamaru gasan club na Africa bayan kuma Koton za ta buga wasan kaf to bayan wannan kuma abinda zan ce game da kungiyar kwallon kasan Kamaru Fikafut suna kokari hannu da kafa don su ga komai ya dawo kaman da ake so shi sa duk wani lik da suka yake gaban su suka sa a gaban su suna kokari su ga an kammala kaman shi lik na Kamarun da lik na mata da lik na yara duk suna kokari su ga komai ya tafi da kyau ka san an samu gudunmawan FIFA da CAF na kuɗi to wannan kuɗin ma an samu sun yi kokari sun ba wa club sun tallafa wa club saboda ya zamana rashin da suka samu da kuɗin shiga da basu a rashi su samu su wani abubuwa a duk club nasu shence CAF Fikafut na kokari su ga komai ya tafi da kyau don a samu jinkiri ka san Kamaru ne za ta walkilci wasan Africa na nation bayan nation a 2021 da kuma na kan shi na manyan a 2022 shi sa suke so su ga komai ya tafi kaman da ake so ka a samu jinkiri
mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo a shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Serbia da Kosovo sun amince su gyara dangantakar tattalin arziki a tsakanin su biyo bayan shiga tsakanin da Amurka ta yi wanda ya hada da Serbia amincewa ta bai da ofishin jakadancin ta birnin Kudus Isra'ila kuma ta amince da Kosovo a matsayin ƙasa a hukumance Shugaba Donald Trump ne ya sanar da haka a yau Juma'a bayan ya gana da Prime Minister Kosovo Abdullah Hoti da shugaban Serbia Aleksandar Vučić a fadar White House. Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jami'an siyasa da kuma kungiyoyin al'umma. Ciki har da kungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar 5 ga watan Yuli lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Keita yin murabus daga makamansa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Iran akan kada ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren dan wasan kokowa wanda hukumomi suka ce ya kashe wani mutum a lokacin da aka yi zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kasar a shekarar 2018. Hukumomin shari'a na Iran sun ce an yankewa Navid Afkar dan shekaru 27 da haihuwa hukuncin kisa ne saboda mutuwar Hassan Turkman wani ma'aikacin kamfanin samar da ruwa a kudancin birnin Shiraz biyo bayan zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da aka yi a kasar akan kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da tsayin gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni da kuma injin namu na yanzu ni ne naku Abdulaziz Adili Taruki ce muku fatan alheri